من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da taimako da amincewa da tallafawa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah Al-Hayyu Al-Qayyum ya taimake mu wajen karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na Qur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ibadu da muke a wannan wata mai albarka Allah ya karba wurare da muka kasa Allah ta'ala ya yafe mana ga baki ɗayanmu. Bahaushe ya ce a ramawa kura, to a nan ba kura ba, a ramawa an ramma mai jan baƙi da mai fassarawa a niyyarsu. Shi ne Ramadan na gudana, muna barin addu'o'i a wurinku na alkhairi, kuma na addu'an alkhairi ga iyayenmu da suka koma suka riga mu gidan gaskiya. Ni duka biyu babu, Allah ya ji kansu. A ramma mahaifi ya koma ga Allah, mahaifiya tana raye, wata uku da ya wuce na je har Zariya na gaishe ta. So shi tasa tana raye, dan gata ne shi mutuga da gaske, shi Allah ya margata da yawa. Allah ya ji kan iyayenmu, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa aljanna ce makomarsu. A mana addu'a zuriyarmu Allah ya mata albarka, mu ma Allah ya kara mana albarka. Bukatu da muke da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a taimaka mana da addu'a, Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi. Taimakon Allah da muke nema, Allah ya taimake mu. Sharri da muke neman kariya, Allah ta'ala ya kare mu. Kuma duka bukatunku na alkhairi, Allah ya biya muku, ya hada ku da alherin duniya da lahira, ya kare ku daga sharrin duniya da fitinar lahira. Haka duk mai jin tafsirin a zahiri ko a radio ko online ko a television, to muna baran addu'a a ramawa mai tafsiri da mai jan baki a niyyarsu. A nan ba kura ba, a niyyarsu, an gane ko? Gaba na gaba akwai ɗan uwanmu da wasu lokuta muna karatu da shi a nan wurin, Alhaji Ahmad Adhama daga Kano, yana fama da jinya, yana Cairo a can ƙasar Misira Egypt, har an masa aiki surgery kenan. Muna addu'a Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa zakan jiki ne, la ba'asa bihi tahurun insha Allah a wannan tafsirin da ake yana daga cikin wanda aka kira sunayen su suka dauki nauyin wasu daga cikin kafofi dan isar da sakon Allah zuwa ga al'umma muna roƙon Allah ya bashi lafiya ya bashi lada ya albarkaci zuriyarsa a taimaka masa da addu'a baya ga wannan akwai wani dan uwa an ce daga Borno yake ban san sunansa ba duka shekara muna tafsiri da shi amma bana an ce baya nan an gaya mun kullum an ce da shi muke karatu a nan bane ya rasu wane ne ya san shi na'am Allah ya hamisu wa dan ina ne mutumin biyu ne ko Allah ya hamisu mutumin biyu to muna roƙon Allah ya gafarta Allah ya hamisu ya ji kansa ya yafe masa zuriyarsa Allah ta'ala ya mata albarka muna ta'aziyya zuwa ga ƴan uwansa a garin biyu da iyalansa da makwabtansa da aminansa Allah ya ba kula da hakuri shi kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa Allah ta'ala ya kula da bayansa bayan rasuwar tasa dukkan wani wanda aka masa rasuwa ba mu da labari muna ta'aziyya gare shi Allah ya gafarta wa naka ko Allah ya gafarta mata kuma Allah ta'ala ya ba da ladan hakuri gaba na gaba na samu labarin akwai hari da aka kai wa bayin Allah a garin Hong da Madagaliko a jihar Adamawa da su nake samun labarin sai dai babu details na abin da ya faru waɗanda suke tada kayar bayan nan ko ta bangaren terrorism ko banditry ko kidnapping Allah ya shirye su in ba za su shiri ba Allah ya sa dukkan bala'in da suka ɗebo ya gare a kansu Allah ya tona asirinsu in akwai waɗanda suke ɗaukan nauyinsu ta bayan fage su ma Allah ya tona asirinsu in akwai masu tallafa musu su ma Allah ya tona asirinsu kuma Allah ta'ala ya kunyatar da su ya sa duk bala'in da suka shirya Allah ta'ala ya sa ya gare a kansu muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da arewacin Najeriya lafiya Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ya albarkaci arewacin Najeriya ya albarkaci mutanen arewacin Najeriya Allah ya zauna da Najeriya lafiya ya albarkaci mutanen kasar ya kuma kare mu daga sharrin wasu bakin kasashe da suke manufin kasar mu da sharri ko al'ummar mu ko addinin mu ko wata kabila daga cikin kabilun mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki mutanen kware a Najeriya waɗanda suke na banza a kowane kabila ne a kuma kowane addini ne Allah ya tona asirin su Allah ta'ala ya kunyatar da su kuma Allah ya sa dukkan bala'in da suka ɗebo Allah ya sa ya kare a kansu Allah ta'ala shi samu wanye lafiya waɗanda amanar ke hannunsu kuma sai a kara kokari idan muna addu'a wajibi ne kuma waɗanda suke da fawa ta mulki a hannu a hana ido bacci a hoto da new strategies a tabbatar da cewa waɗannan fitintunan an shawo kansu Allah ta'ala ya taimake su a kan haka Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya tambayoyi ko? Ok akwai tambaya ko? To kafofi da suke isar da wannan sako jiya a nan muka tsaya jiya mun tsaya a na 97 akwai tishi fifa a baya ko jiya mun tsaya a na 97 yau an samu karin na 98 shine radio nomad fm 101.9 Agadez Niger Republic daga karfe 4 zuwa 5 na yamma wanda ya dauki nauyi CSP Hassan Muhammad Misau mai caucus Openness and Charity Foundation to Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi ya ji kan magabatansa ya albarkaci zuriyarsa so sauran kwaya biyu ya cika ɗari kenan ko so Allah ta'ala shi mana jagoranci din akwai wanda ake sawa a wasu wurare da ba a sa a list ba da yau da gaggawa sai a ba wa injiniya don a isar wa mutane sauran insha Allah ina akwai tambaya bismillah ayi da wuri ko ina so a dan takaita lokacin tambayoyin sai ka riga takaitawa ko in tabbayar na da tsawo on necessary ne sai a tafi zuwa ga muhallin shafi da su na
malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
yace Allah ya cikin iyayen malam Allah ya sa ku shiga aljanna kai tsaye ba tare da hisabi ba
amin ya
sayyidi wa kuntaka da annabi rahma
amin ya sayyidi
yace malam wallahi Allah ya jarabe ni da son ka na sha mafarkinka Allah ya sa mu wata rana
amin ya hayyu ya kayyum to ina roƙon Allah ya hada ni da kai insha Allah in kana kusa anan to sai ka matso mu gaisa an tashi ka samu CSO ko kuma jami'an tsaro anan sai su mu appointment da kai na gangaro insha Allah gani na babu wahala aini almajiri ne gardi ne so ba wani abu ne mai wahala ba kowa yazo nan yana gani na insha Allah ta'ala ni da ban gani na bai da wahala sai dai in baka je inda nake ba ko baka san hanyar da ake iya gani na ba amma in ka san ta wallahi bai da wahala kwata-kwata ba na kulle kofa ga kowa da ke san gani na haka yanayin rayuwa ta yake sai dai in baka san hanyar da zaka bi ka gani ba hanya mafi sauki ka duba jama'ar da kake ganin su tare da ni kullum so ko ka duka sai ka ce da Allah ina son ganin wani in ka ga ya dayan su to shi zai kawo ka amma an kacin tare mai iyawa in agajin ce a dakata saboda harka ta tsaro yawa so kullum zaka ga mutum ka nemi hanya nan ko a waya ne duba na kusa da ni kai magana da shi kuma kullum ko su suka yi kuskure mutum ɗaya ne mai gaina suka hana ina musu fada ni kowa na wani na'am insha Allah
yake cewa tambaya ta hanyar ita ce malam muna so a yi wani bayani akan abin da yake halarta a POS da abin da yake haramta daga yan fantami a Gombe dankalin Dr. Muhammad Al-Ghazi
dankalin Dr. Muhammad Al-Ghazi marigayi to na dauka marigayi Dr. Muhammad Ibrahim Al-Ghazi wanda yake wane gare mu kuma malamin mu ne in shi ne Allah ya gafarta masa ya ji kansa so yan fantami Allah ya maka albarka tambaya akan POS kun kace da maka bayani abin da ke halatta da wanda ke haramta wannan muhadara ce mai zaman kanta wannan shi ne gaskiyar magana ba tambaya ce kwaya ɗaya da rance ma ga amsa ba akan POS ba zai yi kawai ka ce mun halal da haram ba wannan muhadara ce da ko da darasin yau muka ware ba zai isa ba gabaki daya sai dai tunda in dai daga yadda ka fara daga gidan mallam kake kai dan kanin sa ne maybe to sai maka recommending ko littafi da zaka karanta ka san ba ma POS ba dukkan electronic financial transactions dukkanin su kana iya sanin su na hakika akwai littafi da larabci mai suna ahkamut tijara al electroniya fil fiqh al islami asalin sa duk bahasi ne na doctora wato PhD thesis ne da aka yi a Ummul Qura na Makka wato University of Ummul Qura wanda ya bahasi din sunan sa Fadilatu Sheikh Doctor Adnan bin Jam'an bin Muhammad Az-Zahrani so bahasi ne mai muhimmanci da aka yi wasiya da abu gashi bayan ya kammala saboda ingancin sa yayi rubutun akan abin da ya shafi hukuncin rules dake da alaka da financial transaction a kasuwanci da makamantansu a yadda ake kallon su a cikin fiqh na musulunci yana daga cikin muhimman littafi da suka shafi financial transaction wanda ko da bankuna na musulunci ko non interest banking bankuna idan suka samu wannan suka fahimci abin da ke ciki zai taimaka musu wajen magance matsaloli da yawan gaske so wannan littafi zan maka recommend ka karanta kar kuma na maka rowan amsa din abin da zan kara maka akai abin da ke halatta a dunkule in ci abin da ke haramta na farko ka kauce wa riba ko da dalilin aya ta 278 da 79 a cikin bakara na biyu dukkan abin da yake nazara nau'i na yaudara a kasuwanci kai avoiding dinsa duk abin da yake yaudara ne ka nisance shi a cikin POS na uku delay na biyan kudi da gangan a yi delaying dukkan transaction na kudi na canjin kudi ana so ya kasancewa on spot ne musamman idan kudin nau'i iri ɗaya ne yana da muhimmanci ka kiyaye wannan al'amari na hudu ya zama kuma ainihin kada a saka wasu charges a kudi wanda ba a san sirrinsu ba a boye kada ya zama exploitation wato zaluntar mutane abinda zan baka shawari a dunkule kuma wanda yake halal gare ka na farko shine mai POS idan ya ayi POS shine point of transfer ko point of service POS point of service manyan abubuwa da ake a POS mai da mai depositing kudi ko withdrawal na kudi ko transfer na kudi ko depositing wato ajiye kudinka ko karban kudinka ko kuma transfer na kudi waɗannan su ne manyan ayyuka so a ka'ida idan mai POS sai sa wani caji da ake biyansa da kudi idan yi halal ne ko haram na san ana kace da ce magana mafi inganci halal ne me dalili ai ka'ida kudin ba nasa bane shi service ya maka hidima ya maka to me yasa ba za a biya shi kudin hidimar da yayi ba
yana da facilities, yana da wakilin office, yana da na'ura, yana biyan kaza da kaza da kaza, yana neman network, kuma yazo ya maka aiki kuma a ce ba za a biya shi ba, a'a ana biyan sa. Kudin da ake biyan mai POS halal ne ba haramun bane. In ku kace ba ka ku don shiga cikin manta raka ba ci suddan. Amma babu dalili na shari'a na haramtar da mutum ba za a biya shi kudin service da yake yi ba. So da ka biyan wannan kudi halal ne. Amma a ka'ida na biyu kuma shine a kauce wa zaluntar mutane a biyan kudin. Kada kuma a ce an ce za a biya ka kame da abun na mugunta. Wannan ba daidai bane. So ya zama dai akwai specific charges da ake biyan ka na hidima da kake yi. Wannan ana biyan ka ba kudin ruwa bane, ana biyan ka kudin service ne da kake yi. Mutumin da yake maka service ya halatta bai ko bai halatta ba? Ya halatta. Kai ne kake dan kasuwa, ka zo da kudi a jaka, an haɗa kudin da aka yi na kasuwanci da kuna guda biyu. Sai zo ba za ka yi dauka ba, sai ka dauki wani mutum ya dauki kudin a shagonka ya kai cikin buɗin motar ka ya saka a rufe. Da ya kai ya dawo ya zaka daukar jaka ya kai ya dawo, in an biya shi an yi laifi? Ba yi laifi ba. Wannan duka mai dalili service ya maka a cikin kudin ka da zaka iya biyan sa. So ala ayi halin halal ne wannan? So wannan babu laifi idan an ci wannan halal din, wallahu ta'ala a'lam. So kai wannan service din ya halatta ka iya cin sa, kuma a tabbatar da cewa charges ba a wuce gona da iri ba. Kuma na ugu, on spot transfer yana da muhimmanci. In abu zai yiwu to a yi shi take. Ba a son a baka kuɗi ka yi jinkirin biya sai dai akwai dalili ko na rashin ingancin network ko abin da ya kama da haka. Wallahu ta'ala a'lam.
Wannan tambaya ta ƙarshe da zamu tsaya a kai yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Sai Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana, ya jika ya yi rahama wa iyayen malam da na alaran ma da namu baki daya.
Na'am, amin ya ayyuka.
Sai cewa malam ina tare da iyali na muna zaune cikin lafiya, tana yi min biyayya tsakani da Allah kuma tana kauna ta har da Allah. Amma sai dai wallahi malam ni kuma na ji soyayyar ta ya fice min a raina, ba na jin sha'awar ta koda a wajen kunciyar aure ne. Wasu lokutan har kusa da ita ba na son zuwa, kuma wallahi ban san menene dalili ba. Kuma tsakani da Allah ba na son cutar da ita. Shine nake neman shawara a wurin malam dan Allah ne ne mafita. Wassalamu
alaikum. Ban san abin da ke cikin zuciyarka akan iyalinka ba, amma yadda kai bayanin nan kana jira malam ya baka shawara mai iya yiwuwa. Allah ya san daidai, ya baka shawarar cewa ku rabu tun da ka ce baka san cutar da ita. To wallahi ba zan ce ka sake ta ba. Ba zan fada ba. In wannan ne shawarar, ni dai kan isa ba zan fada ba. Ba na baka shawarar wannan kofar na rufe ta 100%. Kofa ta biyu, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi cikin tafsirinsa karkashin maganar da Allah ta'ala yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kathira, cikin suratul nisa karshen aya ta 19. Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi ce wannan ayar da Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku zauna da iyalanku matanku da kyautatawa. Kyautatawa sai ya ce me? Fa in karihtumuhunna, in kun ki matan a wani lokaci kamar yadda kai kake kinta, fa asa an takrahu shay'an, mai iya yiwa kun ki wani abu da ita kamar yadda kace baka son zama da ita kuma baka son garin ta. Wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira, mai yiwa wannan abun da kake kin dalilin sa Allah ya baka alheri mai yawa. Da wannan sai yake cewa don wata ran ka ji baka kaunar iyalinka, ko ka ji baka son ta, ko baka da bukatar mu'amalan aure da ita, yace ba dalilin ka sake ta bane. Don a cikin zama da ita alkawari ne na Allah, akwai yiwuwar cewa zai baka alheri mai yawa. Kisa yace khayran kathira, alheri mai yawa. Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi karkashin wannan ayar a tafsirin sa da yazo aya ta 19 a Nisa'in karshen ta ne, ma ba dukanta ba, da yazo kanta sai yace alheri mai yawan nan mai iya yiwa dalilin zama da ita Allah ya baka wasu ƴaƴa masu albarka da duk duniya za ta amfana da su. Yanzu manya-manyan, yanzu na farko fiyayyen halitta ba mace ta haife shi ba? Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ba mace ta haife shi ba? Sheikh Suddais limamin Harbi ba mace ta haife shi ba? Akwai uban da bai so a ce ɗansa ne?
a ranma Abdullahi Zariya ba mahaifiya ta haife shi ba, akwai wanda bai so a ce ɗansa ne ko ɗan uwansa ne, misali nake bayarwa. Inda iyaye maza da mata ba su yi haƙurin zama da juna ba, duk waɗannan bayan Allah za a same su. In ba a yi haƙuri ba da an samu Imam al-Bukhari, da an samu Imam Muslim, inda mahaifiya da mahaifiya sun samu, da an samu Imam Malik ko Imam Shafi'i, ashe dukkan haƙurin zaman ne yasa aka samu waɗannan gwaraza bayan Allah na kwarai. Hadha huwa ma nahsibuhu. Ke sa yace ku yi haƙuri, mai yiwa Allah zai sanya alkhairi mai yawa ciki. Kuma ga hadisi nan da yake halitta yake cewa sallallahu alaihi wasallam, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha al-khuluq radiya minha al-akhar. Hadisin Muslim da shi dan ma'aiko cikin Riyadus Salihin ko hadisi na 275 a Riyadus Salihin, cewa mumini bai yi mumina gaba daya idan yake wani halinta, to kuma da izinin Allah ya dace zama akwai halin da ke so. To ai kaga anan ka ce na farko tana son ka, ai kana son wannan soyayyen da take maka, na biyu tana maka biyayya, ya dace zama kana son biyayyen da take maka. So dan ka ji baka son zama da ita, albarkacin biyayyen da take maka da son da take maka kuma ta ci albarkacin wannan. Shi yasa a ka'idan aure ana so mu rika prioritizing fifita kauna akan soyayya. Ita soyayya mafiya yawa halittanta ne ya burge ka sai ka aure ta, wannan yi juwali auren bai cika kwari ba. Amma kauna shi ne kana son addininta da ɗabi'unta da sadin ya kamatanta da nutsuwanta da ko karatunta na addini ko na boko da wasu abubuwa data, kuma daga baya kana son halittanta. To ko da halittanta canja, albarkacin waɗancan kana zama da ita. Shi mai ƙauna idan iyalin ta shiga damuwa tausayinta yake ji, shi mai soyayya in ba a yi sa ban ta shiga damuwa rabuwa da ita yake yi. Shi yasa ba soyayya ake ba ƙauna ake a aure, shi ne auren da ke ɗorewa. Shi yasa Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa sura Rum aya ta 21, kaga Allah yace wa ja'ala bainakum mawadda, shine kauna, wa rahma bai ce kawai muhabba ba, sai yace mawadda, kauna, wa rahma da tausayi. To in an rasa kaunan nan sai a samu matsala. In soyayya ne to yijuwali ba a cika samun tausayi ba, sai ɗan kaɗan masu addini da tausayi su suke iya yi. So ala yi halin ka zauna da ita. Shawarin da zan bamu na farko shine, muna da matsala a arewacin Najeriya musamman garuruwanmu, wallahi da dama yanzu an yi reducing matsayin aure, dukkaninsu an takaita shi akan kawai mu'amalan aure. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan fa tunani ne irin na dabbobi. Dabbobi ne kawai rayuwarsu shine kawai su ci abinci su yi mu'amala, kawai shine fa aikin su. Amma wannan ba tunanin mutane na kware bane. Duk matsalar mu a Northern Nigeria, matsalar rashin tsaro, jahilci yayi yawa, matasa babu sana'a, sabon Allah yayi yawa a cikin garuruwanmu, zalunci yayi yawa, batsaloli ga sunan birjik, marayu an walakantar da su, ba a ba wa ilimi muhimmanci, tarbiyya da girmama na gaba duk ta lalace. Amma mata ba mu matsa musu su fuskanci wannan ba. Damuwar namiji kawai shine kwanciya, mu'amalar aure ya zama duk mace kudinta ya kare, ina za ta samu maganin mata, ina za ta samu kaza, me za ta samu dai kaza, ba wannan ba dabbanci ba ne. Duk waɗannan matsalolin sai ka ce dabbobi muke. A duk yanzu zaman aure kawai sai bukatuwanka gare ta, kawai shine zaman aure. A cikin aure fa ibada ne. Na farko zaman ku a tare da kuke ka rike ta dan wannan ibada ne. Na biyu ka sani zaman da take a gidanka tana kula da dukiyarka ibada ne. Na uku tarbiyyar ƴaƴanka da take yi maka inda daga cikin fa'idar aure. Na hudu tana maka addu'a Allah ya sa a dawo lafiya, ibada ne. Na biyar tana yi wa iyayenka addu'a, duka alherin aure ne. Na shida tana sadar da zumunci da ƴan uwanka, alherin aure ne. Na bakwai tana da abokiyar shawara ta yau da kullum, duka wannan ne alheri ne. Na takwas kuna yin ibada tare ko qiyamul layl ko ku tuna juna ku azumin nafila, duka alheri ne na aure. Na tara tana kula da kai in baka da lafiya, duka menene, alheri ne na aure. Na goma tana baka shawara idan abu ya taso, alheri ne na aure. Na sha ɗaya ta zama madubi gare ka, duk abin da ya tunkare ka mai gida fa bai dace ai kaza ba, duka alheri ne na aure. Aba jama'a, duk waɗannan mu manta da su, tana ilmantar da yaranka alheri ne na aure, na 13 tana kula da tarbiyar yayanka alheri ne na aure, na 14 tana musu wanka da wanki da makabantansu alheri ne na aure, na 15 tana kula da abincin da zaka ci duka alheri ne na aure, na 16 kula da ɗakinka duka alheri ne na aure, na 17 kula da abin da ka ajiye a gida duka alheri ne na aure. Amma duk waɗannan mun manta kawai an mai da rayuwar aure kaman rayuwar bunsuru da akuya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yasa muke haka ne? Me yasa sai mu takaita wannan kawai shine tunaninmu akan aure? Ba daidai bane. Alkhairan mata suna dewa mu tausaya musu kar mu ci amanarsu. Wani mutum ya samu sayyidina Umar radiyallahu anhu, yace shi yana matarsa ce tana shi gaskiya baya son zama da ita, baya sha'awanta, bai da wani bukata gare ta. Shikenan yace na ji ka. Kawai baka ji kana son ta, bana son ta, bana son kwanciya da ita, sai ya kalle shi. Sayyidina Umar zai ce yanzu shi duk aure a rayuwa kawai kwanciya shi kadai ne aure? Shine kadai auren abinda ka dauka a wurinka? Sai yace to lalle baka san me ma aure din ba. Yace baka da tunanin hatta zamantakewar da ake a cikinsa ibada ce? Bauta da kuke yi ku tunatar da juna, tashi kai sallah ko da shi sallah baka san wannan ibada bane? Baka san alherin aure bane? Ya kira ita iyalin tasa, kina son ta tace ni ma bana son sa, ita ma sai mata irin wannan wasiya da nasiha. Da ya kammala sai yace to wajibi ɗayan ku yi wa ɗaya ƙarya don ku zauna lafiya. Me yake nufi? Shine ɗaya ya daure kada yana dan uwansa baya so, in yanzu ke baki to shi bai so, ai shi ka tabbata kenan. So ɗaya ya daure ya ce ni ina son ki, ko ki ce ke kina son sa ko baya son ki, to wannan sai sa a gyara. To a zamantakewa na aure akwai al'amuran da in ba dole ba hakuri ake da su a danne ba sai an fada ba. Kuma alherin mace bayan ganinta da baka so da kwanciyan, to akwai sun fi ninkin baninki ko ba a fare su ba. Don Allah mu sake tunani mutanen arewa, mu sake tunani muhimmancin aure ya wuce mu'amalan aure kadai, akwai abubuwa da yawa masu fa'ida. Allah ya sa mu wanye lafiya. Ibrahim ko ya ɗauka ko bai isa ba ya isa. To gashi dai kaman yadda ƴan uwanmu da suke bin tafsirai waɗanda ba sa jin magana suka buƙaci a samu mai tafsiri ko mai fassara, to kwamiti na tura tambaya gare su kuma sun yi mitin, an samu dama an ɗauko ɗan wannan je daga Kano ne ko? Kwanakin baya na je biyu ke na yi lecture, shi ya yi fassara a wurin a Bayero University Kano, haka ne ko? To ga shi da an ɗauko shi tun daga Kano har zuwa Abuja, takanasta Kano a nan, ba takanasta Gombe ba, ta Kanon ne a nan. An kawo shi har nan, yanzu zai zo ya riƙa yi. Kuma akwai ɗan uwa da ya tallafa na logistic din kawo shi, Alhaji Shehu Abubakar, shi ma da shi muke karatu a nan, kuma iya daga cikin shuwagabanni na kwamitin da ke kula da wannan tafsirin da sauran gaurika da nake gabatarwa. Allah ya biya su da gidan aljanna. So waɗanda suke iya ganin abin sai su kula da sign language ɗin nasa, so ga yayi musu yadda suke so koya, in akwai observation sai mu ji. To Allah ya albarka. Suna nan ko? To alhamdulillah ga kula da mu. Ina ga shi. Allah ya taimake ku. Insha Allah ta'ala. Bismillah. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
نعم. فاستجاب لهم ربكم أني لا أضيء أمل آمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. أنا مكتايا تكيا آية تدريد تسعين بير أدرسين بطن يونا تكوى الزام تاشد إذن الله دا لأكفرن عنهم سيئاتهم. السلام عليكم. أنا أميني ناني
نعم
SSG na jihar Nasarawa State, magaji Shaibu Labaran, SAN Senior Advocate of Nigeria. So muna marawa da kai insha Allah ta'ala. Don haka Allah ta'ala yace la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Wadannan bayin Allah da ya kira sifofin su jiya da muka tsaya akai duka cikin sifofin ulul albab ne. Allah ya gaya mana wasu halaye da suka samu kansu guda biyar a ciki. Na farko, falladina hajaru sun yi hijira. Wa ukhriju min diyarihim an cire su a gidajensu. Wa udu fi sabili an cutar da su a tafarki na inji Allah. Wa qatilu an kawo musu hari sun kare kansu. Wa qutilu na biyar kuma shine wasu ma a cikin su sun yi shahada a filin daga ko dan kare kansu ko addini. Wadannan sifofi ne guda biyar nasu. Allah ya ce masu wannan siffa da suke ulul albab na baya la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu kurakuransu. Wanda yake bayyana mana cewa in kana da imani jarrabawa da Allah yake maka yana zama kafarar zunubai ne a matsayinka na musulmi baban Allah. Idan Allah ya jarrabe ka a mutuncinka zunubanka yake rage maka. ‘Ya’yanka ba lafiya zunubi ake rage maka, kai babu lafiya zunubi ake rage maka, wani tashin hankali ya faru gare ka zunubi ake rage maka, ka shiga wani fitina ko jarrabawa da ba ka shirya ba ka yi nufi kowa da sharri ba, Allah ya jarrabe ka duka zunubi ake rage maka, a zalunce ka zunubi ake rage maka, ka yi rashin lafiya zunubi ake rage maka, a maka gobara zunubi ake rage maka, dukkan wani nau’in cutarwa idan ya faru ga bawan Allah na kwarai yana zama kafaran zunuban. Ke sai ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim zan kankare musu kurakuransu. Ke sa kar mu rika yin bakin ciki idan Allah ya jarrabe mu. Jarrabawa ba abun ki bane, babu dama a samu imani babu jarrabawa. Jarrabawa mai zaki wataran kuma mai daci, dacin mata da madaci ya daci. To dole kada da imani sai kai hakuri, saboda annabawa duk Allah ya jarrabe su kuma suna farin ciki da jarrabawa mai daci kamar yadda mu muke farin ciki da jarrabawa mai daci. Kuma Allah ya ce wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar za mu shigar da su cikin aljanna. Kalmar asali jannatun asalinta ma'anarta a larabci wato literal meaning na aljanna abinda ake da shi ne al-bustan wanda yake kathirul ashjar wato lambu mai bishiyoyi da yawa masu daɗi. In ka samu lambu da a cikinsa akwai lemo, akwai ayaba, akwai apple, akwai kaza, akwai kaza na ni'ima, to literal meaning din aljanna wannan shi ne. Amma technical meaning ɗinsa kuwa to ma'anan a shari'an an ce aljanna shi ne addar alladhi a'adda Allahu lilmuttaqina fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ma'anan aljanna kuma technical meaning a shari'a shine wani gida ne na musamman da Allah ya tanada zuwa ga bayinsa masu takawa, masu imani, bayin Allah na kwarai. Shi wannan gidan ido bai taba ganin idon sirrinsa ba, tun da yake duk yawanka a duniya baka taba ga abin da ya kama da aljanna a kyau ba. Wala udhunun sami'at duk iya jin labari da kai ba a taba baka labarin dadi da yazo kusa da dadin aljanna a kunnenka ba, ba ma ka gani ba, kunne tun da yake a duniya bai taba sanin dadi da yake dadin aljanna ba. To ita duniya kan me dadin a cikin in ba aka ce maka yi buri me kake bukata? Sanani wajen zama, abun hawa, iyali, sai abinci. Abincin nan duk yadda kake son sa ko azumi kai ba ka iya cin kilogram 10 to so, ne kudin nasa gaba daya gidan Allah ba mota shiga ka samu iyalai kai sai kuma me duk fa kokarin mutum shine dan abin da zai ci ya ji dadi da kayan da zai saka. In ka zo sa kayan nan gula ɗaya ne, in arziki ya sa ka sa guda biyu ka zama mahaukaci.
set din kaya ɗaya ne a jikinka, randa ka saka set biyu sai a ce an samu tabuwa. Takalmi ɗaya ne, randa kake ji kana da kuɗi sai kace bari in sa takalma biyu ɗaya a cikin ne, kana wuta za a fara gudu a rika fa Allah ji kwayo ba lafiya ba. Duk ƙoƙarin ka baya ɗaya ne, to me a ciki ne? Sannan wala khatara ala qalbi bashar, aljanna duk iya hakaito daɗin zuciya bata taɓa hakaito daɗin da ya kai daɗin aljanna ba. Shine wala khatara ala qalbi bashar, to shine jannatun. Allah yace ya zai shigar da su jannatin, in kace jannatin ya zama jam'i ne shi kuma na aljanna, plural ne. In kace jannatun kwaya daya, jannatun da yawa. A nan ya ce jannatun saboda jam'ul mu'annati salim ne. Kuma yace udkhilannahum jannatin, sai zo da kisra, to a ka'ida jam'ul mu'annati salim in yazo a matsayin maf'ulin bihi ya zama shine object na sentence, to kisra yake dauka. Inda kwaya ɗaya ne sai ce wala udkhilannahum jannatan zai ce, amma tunda yace jannatin ya zama jam'ul mu'annati salim kuma ya zama maf'ulin bihi ne, amma majrur ne saboda me? Saboda shi jam'ul mu'annati salim ne. Mafhum? To Allah zai shigar da su aljanna. Aljanna a cikinta daraja kala-kala, da yake yin hadita ya ce a cikinta aji sun kai guda ɗari a cikin aljanna. Ɗan aji biyu ya fi aji ɗaya, ɗan aji uku ya fi aji biyu, ɗan aji huɗu ya fi aji uku, haka classes haka aka yi ta raba ɗari. Wani ɗan uwa ya ce shi wallahi a aljanna ko shara aka sa shi wallahi shi ba da matsala, shi dai wuta ne ba ta shiga. Mu ko muka ce ya Allah ta'ala, ko aikin mu bai kai ba Allah ta'ala ka ba mu aljannan firdausi, ya Allah ta'ala a tallafa mana da rahamar ka, mu wallahi ta firdausi muke bukata. Kai fa aran ma
shi nake nema,
shi ma aran ma kaji aran ma da ya san shi ma wai aljannan firdausi yake nema. Allah ya taimaki gwani, aljannar mu ta firdausi muke nema, ya Allah aikin mu bai kai ba Allah, muna ɗan ƙoƙarin da za mu iya, inda muka yi Allah a tallafa mana, inda muka kasa a yafe mana Allah ka ba mu firdausi. Amma a ƙa'ida adadin aljanna malamai suka ce ba wanda ya san hakikanin adadin, amma Ƙur'ani ya kira sunayen aljanna aƙalla guda hudu. Na'am.
Muttakiina 'ala furushin bata'inuha min istibraq وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
الله يبارك البركة عليكم دي بكرونا نبودو
الله
إن شاء الله. وجن الجنتين دانكو وأن سورة الرحمن مهل شايكنا آية 54 فبأي آلاء ربكما تكذبان 55 كاغا وجن الجنتين دان من سامو الجنة نوا da yace muttaki'ina ala furushin, kaga ɗan aljanna suna zaune a ciki, sai yace wajanal jannataini da, sai kuma waɗannan aljanna guda biyu na ni'ima sai aka sai suka matso kusa da su. Wasu wannan kaga an samu guda nawa?
Biyu.
Sannan kuma sai koma gaba yace wa min dunihima jannatan, ayata a cikin Ar-Rahman ayata nawa? Ayata 62. Wa min dunihima, koma bayan waɗancan guda biyu na 54 sai yace jannata ne, akwai wasu aljanna guda biyu can ga biyu nan ga biyu, 2+2 ya zama nawa? Ka samu 4. Wasu kuma sai wajadal jannataini dan din nan, ai an kira su a baya da yace waliman khafa maqama rabbihi
jannatan,
to a can ka samu biyu. Wajadal jannataini dan suna cikin aljanna biyu nan, kuma aka karo musu lambu guda biyu a matsayin bonus da bonanza na aljanna. A can gaba kuma wa min dunihima jannatani, ka samu guda nawa? A guda hudu ne. Ai a cikin biyun an kara musu ni'ima ne, wato ai ba wani gida aka yi ba, a cikin aljanna ne aka karo ni'imar. guda hudu ake da shi, wato suna cikin ba a canja ba sai aka karo wasu lambuna, wato bonanza na karin lambu a ciki. So in ka shiga waliman khafa maqama rabbihi jannatan, ayata nawa ne Ar-Rahman, ita ta 46, Allah ya maka albarka. Kaga waliman khafa maqama rabbihi jannatan 46, wa janal jannatayn dan 54, wa min dunihima jannatan 62. So kaga in ka hada ga aljanna biyu a na farko waliman khafa maqama rabbihi wa janal jannatayn, an kara bonanzan lambu guda biyu a gidan aljanna biyu, still aljanna biyu, wa min dunihima jannatan, to anan aljanna kuma guda biyu. So aljanna hudu da kuma bonanzan lambun aljanna biyu. Wato magana sai Qur'ani. To da haka suna da aljanna guda hudu. Aljannan nan tajri min tahtiha al-anhar, karkashin aljannan nan akwai korama da ke gudana. Wato jama'a, ni'ima da daɗi sai aljanna. Duk abin da ka sani a duniya an ce akwai irinsa aljanna, sunan ne iri ɗaya aka maka kwatance don ka gane. Amma har ga Allah, abin da ba su ke cewa wai hanyar mota daban, hanyar jirgi daban. To wannan shi ne babin. Ratan da ke tsakani ya wuce ratan mai keken guragu da kuma jirgin sama na musamman. Aljanna aljanna ne, Allah ka samu a ciki. Za ka shiga babu ɓacin rai, babu baƙin ciki, babu damuwa, magidanta babu bashi, ba biyan school fees, babu cefane, babu biyan hayan gida, ba biyan kudin magani, babu tsangwaman kowa. Duk duniya an ka shiga aljanna ba mai tsangwaman ka. Yanzu a duniya wata kila mahasara sada sun sa ka a gaba ko? To aljanna babu wanda yake hasada da kai, saboda kowa an wanke zuciyarsa. Don haka jannatin tajri min tahtiha al-anhar, a cikin aljannan da aka baka waɗannan guda hudu aka kira, a cikinsu kuma akwai ƙorama, wato idan ruwa. Shi yasa ko a yanzu in hotel ya kai hotel, sai ka ga akwai swimming pool a cikinsa, akwai wani ɗan ruwa da yake gudana a ciki, don za ka ga akwai ƙorama. Haka ake designing. Yanzu ka je irin ƙasashen North Africa, manyan hotels irin su Morocco, su Tunisia, su Algeria, za ka ga a bakin ruwa suke. In ka je Jidda, manyan hotels duka a bakin ruwa suke. Ko Lagos ka je nan, akwai manyan hotel a bakin ruwa. Ko a nan ɗan Jabilan ɗin nan, sai ka ga an zo an yi gini na musamman don a ga ruwa. So shi ruwa da ke gudana ake ganin sa iya daga cikin abin da ke ƙara wa ni'ima ni'ima. Gida ya zama a bushe, babu ganye, babu ruwa kwata-kwata, babu wani abin sha'awa, ko ina a bushe yake. In ka san jin daɗi, ka san gidan nan bai gama haɗuwa ba. Bai gama me ba? Bai gama haɗuwa ba. Ɗan ruwa-ruwa, ɗan ganye-ganye na wannan irin ƙorama shi yake ƙara wa jin daɗi jin daɗi. Wannan kuma shi ne, in Allah bai baka a duniya ba, to ka nemi na lafira. Na duniya temporary ne, kuma na duniya ne, amma wancan shi ne asalin original ɗin. Ƙoraman masu ma kala-kala ne. Aran ma za ka ba mu misali a Ƙur'ani.
Masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى.
جزاكم الله خيرا. الله يجزي. مثل الجنة التي وعد المتقون. مثال الجنة دعك القولي كما ستقوى. وننتك سورة محمد aya ta 15 ba. Masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun, sai yace fiha al-aru, a cikin ta akwai korama na me min ma'in, na ruwa, ghayra asin, wanda yake ba mai zartsi ba. Ka san ruwan ma kwalitin kala-kala ne. In ka je ka sha ruwan wata kasa, saka ji kamar karka barka saboda dadin sa. Duka ruwan Allah ya yi, amma ko a duniya wani ya yi wani dadi, to ya kuma ruwan aljanna? Amin. Allah ka bamu. Fiha anharu min ma'in ghayra wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu, akwai ƙorama kuma na nono wanda yake test dinsa bai canja ba, lafiyayye ne bai da tsami. Ai kaga anan ɗan uwa Fulani ai an dace sosai ko? Wa antarun min labanin da mai tsagairar, wa antarun min khamrin ladzatin lisharibina. Sannan akwai ƙorama ta giya. Duk wanda bai sha giyar duniya ba to za a ba shi giyar aljanna ya sha. Allah mun gode maka, anan ba mu sha ba, muna jira gwancan. Ƙorama ta giya, Allah ya ji kankanin rawi na Kano. Yace shin ya ji aljanna ɗan giya zai zama. Wannan ƙoramar yace wallahi wurin sa zai je ya zauna. Kawai ya sha giya, ya sha giya in ya gama ya tafi gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma motar sa yace ya cire mata salansa. Ya matse ta a ciki sosai da ƙara. Annabi yace su wai a ce su kare rayuwarka ne.
Allahu
akbar. Yace su kare rayuwarka ne. Su ya kai ya da mu.
Allahu akbar.
Duk wani zamani aka samu masu a su ba da gasiya, ya ce shi ɗan giya zai zama. Ban san kuma alkalin garin ku alkali Salisu Zariya kuma ko shi ma nan zai shiga ba ko kogin ruwan zai je ko na nonon zai je ko na giyan zai je, ni ban sani ba. In ka gamu da shi dai ka tambaya mana tun da garin ku da wa anharun min asalin musaffa. Sannan akwai ƙorama kuma na zuma. Tatacciyar saƙa lafiyayya, Allah ka ba mu aljanna. Kaga an kira maka aljanna hudu, an zo an kira maka ƙorama guda hudu a ciki duka wannan bonanza ne a cikin aljanna ɗin. Yawwa, sai ka je ka sha ruwa lafiyayye, ka je ka sha zuma, ka je ka sha nono, in kana sha'awan giya ka dana, a duniya ba mu dana ba, amma tabbasin mun je lahira. Arama ya za ka sha giyar aljanna? Arama ba ta tsakanin ka da Allah, za ka sha giyar aljanna? Arama ya ce zai sha. Ku ba za ku sha? Nifa ga ruwan ku ya ce muku ne. Ni dai abin da zan ce shine duk abin da yake aljanna insha Allah za mu dandana shi. Allah ya ce sawaban min indillah, wannan sakamako ne daga wurin Allah. Sakamako ne a wurin Allah, an ce sawabiya nufin kyauta ta karamci. Waɗannan abubuwan da aka yi shagaya muku kyautar karamci ne, kyauta ne ta girmamawa ta wurin Allah subhanahu wataala. Kuma da ya ce min indillah daga wurin Allah, jama'a ko yanzu aka ce sarkin garinku ya kawo ma kayan sawa. Ai kafar kayan na daban ne a wurinku, a ce mai martaba sarki ne yin wannan dinkin, wallahi a kayanka sai ka ga darajarsu daban. To bari a ce wannan daga wurin Allah ne, Allah ne ya maka. Ai ka san wani dadin ba zai faɗu ba. Wallahu inda hukusun sawab, kuma a wurin Allah ake samun kyakkyawan sakamako. Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan sakamako da kyauta ta karamci. Duk abinda ake bayarwa aljanna ne ni'ima, Allah ta'ala ka ba mu. Allah ka samu ƴan aljanna ne. Allah ka samu ƴan aljanna ne. Allah ka samu ƴan aljanna ne. Na'am.
La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
آية 196 آرام ما يهدى صبود على كسر الله يتي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Kadda ya yaudare ka jujjuyawa waɗanda suka bijirewa Allah a cikin garuruwa. Idan kaga Allah ya ba wani wanda ya bijire masa ko wanda ya kafurce masa ko yana da awar shi musulmi ne kullun cikin sabon Allah yake, amma Allah ya bude masa duniya da dama da hagu gabar da mafudu da arewa sama da ƙasa, kada wannan ya burge ka. Ka riƙa sha'awar ni'ima a wurin bawan Allah, amma kar ka yi sha'awar ni'ima ta duniya da ka gani da mutumin banza. Me dalili? Imanin da Allah ya baka ya fi duk ni'imar da ya bashi a duniya. Wannan imani da ka mallaka, wallahi a zuciyarka ya fi duk ni'imar duniya da abin da ke cikinta. So kai kyautar da Allah ya maka na ni'imani ya fi duk abin da ya ba wa mutumin da ya bijire masa na ni'imar duniya. Wannan imanin ya fi, saboda da imanin za ka daga aljanna, shi da wannan duniyar kuma zai je ya shiga wuta. Shi yasa Qur'ani ya ce la yaghurrannaka, kada ya yaudare ka. La din nan wata irin la ce? Ina ɗaliban nahawu. Nakiya ne ko? La ce ta nahayu ne. Nakiya ce. To amma la ta nahawu ta hani, ai tana ɗaura fi'ili mudhari. An nahayu ne. Me yasa aka ce kuma ya gurrannaka ba a ɗaura fi'ilin ba nan? Ina ɗaliban nahawu Arabic grammar. Asali abin da ya faru shine an samu lamun nahayu, kaga ya dace ka ɗaura ya gurra. fi'ili mudari amma kuma sai aka samu jarrabawa shine cewa an hada shi da nunu tawkid as-sakila as-sakila to saboda nunu tawkid as-sakila da yazo kuma ya zama kadiran a wurin to ba yadda aka iya dole wasalin sai ya koma mai nasaba don haka zaka idan kace ladin nan annahiya ce kuma harafi ne na jazmi ya ghurrannaka sai kace fi'il mudari'un mabni 'ala al-fath fi mahalli jazmi littisalihi bin nun litawkid as-saqila don kai wannan kayin girabi kafin daga cikin jarrabawa so don haka la ya ghurrannaka kada ya yaudare ka kada ya burge ka taqallubal ladina kafaru bil bilad jujjuya wadanda suka kafurta a cikin gari suka bijire wa Allah taqallub din shine fa'ili din kada fa'ilin shi wannan jujjuyawar su sun canja mota kaza sun gida iri kaza sun tafi ingila sun je america sun tafi dubai sun je kaza suna ta jin dadi in babu imani tare da su kada wannan yaudare ka kada jujjuyawar su ya burge ka ko wani abu a fil bilad saboda mai saboda kararan abu ne adam ma kana da aya anan ko babu motsi
wallazina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'amu wan nahu maswal lahum bal tu'thiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khayrun wa abqa
arma kenan sai likita mutum zuke zo
wallazina
kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'am wan naru maswallahum zai zama suratu muhammad ko karshen aya ta 12 Allah yace wanda suka bijire masa yatamatta'una suna jin dadi wa ya'kuluna suna cin abinci kama ta'kulu al'am kaman yadda aidihin shanu ko dabbobin gida ke cin abinci Allah yace wan naru maswallahum duk dadin da suka ji a duniya sun je lahira wuta ce mako musu so da Allah mai abin sha'awa a duniya a ji dadi a je lahira a shiga wuta akwai wani abin burgewa ciki so kada ya burge ka shi mai imani yana fifita lahira ne akan duniya mai imani yana neman duniya amma duk inda duniya za ta bata lahira sai yana hakura da ita duk inda duniya za ta bata lahira ana hakura da ita duniyar kuma da za ta baka jin dadi ka bauta Allah ka je lahira sai ka neme ta ita ba a ce aka yi wai ka zama mai gudun duniya ba a gudun duniya abinda ake ana kaffa da duniya abun halal a nema haramun a nisanta duk abinda za ka samu a duniya ya gurɓata lahira sai a haƙura da shi to shi ne kaffa da duniya shi ne ma'anar zuhudu ba gudun duniya ba ne kaffa da takatsantsan da duniya shi ne zuhudu don haka Allah ya ce makomasu shi ne wuta amin ya hayyu ya qayyum fannaru maswal lahum kuma Allah ya ce bal tusiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khayru wa abqa in hadha la fi sufi ula sufi ibrahim wa musa wannan karshen suratul a'la ayoyi hudu na karshe kenan ko kuma kace aya ta 16 da 17 da 18 da 19 Allah ya ce bal tusiruna al hayata ad dunya ba haka bane kuna fifita duniya ne akan lahira wal akhiratu lahira na khayru wallahi ta fi alheri wa abuka kuma ita ce tabbas wannan ba kuma wai a yanzu ba fa lafisuhu fil ula ne a cikin duk takaddun farko haka aka faɗa lahira ta fi duniya a cikin sakon da aka ba wa annabi Ibrahim da annabi Musa duka haka ne ba wai yanzu ake gaya muku ba duk mutumin da zai sa dalilin duniya ya manta da lahira yayi asara ba a mantawa da lahira don duniya to da haka sai mu yi kaffa a duniya duk abin da yake mai kyau a duniya ka neme kai kasuwanci ka nemi halafiya da kyau kai kokarin yin sadaka ka nemi halafiya da kyau kai aiki a biya ka albashi yana da kyau ka nemi halal iyalanka su ci mai kyau su sha mai kyau duka iya da kyau wallahi babu laifi a ciki amma kar ka kuskura a wannan haramun ta shiga ciki mafu kar ka kuskura haramun ta shiga ciki ka zama akan halal kake bukata kuma halal kake nema wannan kowane mutum haka ne ayar yadda take akan aran ma haka take akan ka haka take akan wa haka take a kaina da kowa da kowa su zaka neman halal iya da kyau don a ji dadi a duniya amma kar a kuskura haramun ka shiga ciki mata'un qalilun duniyan nan jin dadi ne dan kada thumma ma'awahum jahannam wadanda suke wannan kuma makomasu ita ce wutar jahannama mata'un qalilun mata'un nan a nahau menene Na'am. Mata na mubtada ne ko khabar? Khabar ina mubtada. Mubtada mahzufun ne. Shine zaka ga da kace huwa mata'un qalilun. Jin dadi ne dan kana. Sai ka ce huwa. Huwa sai zama shine me? Mubtada da zaka kaddara. Huwa mata'un shi din nan rayuwar taso mata ne jin dadi ne kadan sai zama mata'un ne shine khabar din. So huwa sai zama shine mubtada mahzufun. To sai ka kaddara huwa. Mata'un qalil majin dadi kada da Allah yake describing duniya da shi jin dadi kada ran nan na ambata muku balarabe kawai da yaji ana kiran duniya da mata sai yace yana so ya san me ma'anar mata sai yaje kauye saboda asalin kada so standard arabic da kauye ake zuwa wanda bai gurbace ba da yaje kauye what happened sai ga wata yarinya ta bi kariya a guje ta dawo sai uwa tace me ya faru sai ta dauki mata ne sai bi kariya ya ce da wani abin da ya kawo nake na zo da san me mata tun da kare ta dauki mata bare ne zai samu gaini ido da ido da ya bi kariyar ya matsa ba ta yadda abin da ke bakinsa sai ya samu irin tsumma ne da mata ke kunzugu da shi lokacin da suke cikin halin rashin sarki wannan tsumma da shi Allah yake kwatanta jin dadin duniya da wannan kuntsumman da shi Allah yake kwatanta ita duniyar gabaki ɗaya ta jin dadin ta don Allah mai abin sha'awa a ciki idan yau aka tara maka trailer guda da wannan tsumman kana bukata baka bukata to wannan fa ita ce duniyar gaba ɗaya shi yasa annabi tsira da aminci tabbata gare shi zai gaya mana kad duniya ta yaudare mu yace yu'ta bi an ani ahli duniya hadisi ne muslim hadisi na 2807 yace za a zo da wanda yake kowa jin dadin duniya sai a saka shi a wuta na dan sakan daya a dan julmu ya daga ta fito da shi sai a ce da Allah a duniyar nan wala dadi kake sai ce wallahi ban taba jin dadi ba duk dadin duniya shiga wuta na sakan daya manta duk dadin da aka ji a duniya duk holiday da aka je duk gidan da aka gina duk kyan motar da aka shiga wallahi sakan daya na wuta ya manta duk mutum ni'imar duniya annabi ce za a kawo mutumin da yake kowa shan wahala a duniya shi gidan haya yake da gidan gidan hayan ma katangar zana ne haka a cikinta ma daki da yake iya biya da shi abinda zai ci babu shi riga rabansa da sabuwar dinki tun yana karami lokacin kaciyarsa ba a tsara wata dinki ba kullum sai dai a ba shi kaya shi bai taɓa kwana da abinda zai buɗe baki da shi ba cikin talauci kullum idan aka kai shi lahira ya shiga aljanna ya ji Allah annabi ya ce idan aka zo da shi sai aka faka shi aljanna na dan lokaci kadan sai aka fito da shi aka tsoma aka fito sai a ce yaya wahalar ka na duniya sai ce wallahi ban taɓa shagwal ba wahala a duniya ba ya manta da duk wahalar duniya shi yasa duk wahalar da kake gani na duniyan nan wallahi daga an shiga aljanna an manta da shi komai an manta ka shiga aljanna a baka aljanna da ni'imarta da ƙoramarta fiyayyen halitta ya ce talakan aljanna ana ba shi kwatankwacin duniya sau goma ne shi ne talaka ɗan alaruhiya aljanna haka Allah zai haɗa ya baka la ilaha illallah muhammadu rasulullah don haka duk abin da za mu yi a rayuwa kar mu yadda duniya ta ɓata mana lahirar mu kar mu kuskura duk yadda za a yi duniya ta ɓata lahira to an yi asara don haka wa ma'awahum jahannam wutar jahannama ita ce makoma gare su waɗanda suka zauna a duniya kawai don su ji daɗi ba su damu da lahira ba wutar jahannama ita ce makoma gare su sun yi sa muhimmin abu a rayuwa shi ne mutum ya tabbatar halal yake ci a duniya duk abin da za ka ci in dai haramun ne to gara a haƙura da shi ko na menene in dai haramun ne to ka haƙura da shi in an baka amana kar ka ci amana kar ka saci dukiyar al'umma kar ka yi almundahana kada ka yi ciwa-ciwa ko a kasuwanci ko aikin ofis ko a sada'ar hannu ka tabbatar abin da kake samu halal ne abubakar siddiq radiyallahu anhu yana da bawa da ya masa mukataba ya rubuta shi cewa ka je ka kawo min kaza da kaza da kaza in ka kammala zan yanta ka bawan nan sai je ya hidima ya yi ainihin dako a biyar sai ya kawo masa sayyidina abubakar sai ya karba sai ya ci kawai ya sa masa tayi ne za ka rika mun hidima kuma na zan yanta ka wata ran sai kawo sayyidina abubakar abinci radiyallahu anhu da ya karbi abincin yana ci sai bawan ya tsaya ya ce yau kuma kullun kana tambaya na ina na samu abinci yau baka tambaye ni ba sai ya ce ai kullun na tambaye kana gaya min hanyar halal ne sai daga kan da takura maka ci gaba da tambaya ka gane cewa ba na son cin haram ne don haka halal kake kawo mini sai ya ce eh haka ne sai ya ce to amma kuma yau abin nan ka maka gaskiya wani abu ne na ciwatuwa tun a jahiliya na sabon Allah kuma sai muka gamu da wadancan sai suka biya ni don haka aikin jahiliya ne amma sabon Allah ne sayyidina abubakar sai yace kuma kabar nace yace eh sai ya sa ya tsatsa a baki yana fito da abincin yana ta kwakulo harawa yana ta kwakulowa abincin da kaza har ya kai matakin da ya fadi a wurin kaman zai so ba amma yana ci gaba da kwakulowa suka ce haba sayyidina abubakar kai hakuri mana ai din akwai abin da ya saura da wannan abincin haramun din wallahi ba zai wuce doma dai ba sai yace na rantsa da Allah idan zan fito da wannan doma da ta haramun din rai na ya biyo bayan ta wallahi zan cire ta don naji manzon Allah ya ce dukkan jikin da ya ci haramun wuta ne makoma saboda kiyama to da haka ni ba zan ci haramun ba to me abun sha'awa ka ci haramun a duniya ka je ka shiga wuta a lahira babu abun sha'awa duk abun da yake arzikinka ne wallahi ko baka nema ta haramun ba ta halal Allah zai kawo baka ba a taba samun wani abu na haramun ba face daman in kai hakuri a halal Allah zai kawo maka shi duk abin da ka samu na haram haka ne inna ruhal qudus nafasa fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi wa la yahmilannakum istibda'u rizq ala an tatlabu fi ma'siyatillah fa inna ma indallahi la yunalu illa bi sa'atihi wa bi isal mihad makomar wuta tayi muni bi isa wannan fi'ili mazi ne jamidi kuma da zammi na aibatawa tirda makoma a ce wuta ne Allah ya kare mu daga wuta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.